Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makir da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wani sabon rikici ya kunno kai a jihar Borno tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP kan mallakar wani gini. Sai kuma shirin kallabi tsakanin Rauna da zamu kawo muku da Maryam Dauda za ta kawo. Daga nan kuma sai shirin jaridan Amurka. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura, amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniyar. Wannan labari da muka samu da dumadumin sa na cewa kalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibitin Koriya ta Kudu. Akwai yuwuwar karuwar mutanen da suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ce akalla mutane 50 suka jikata a cikin wutar, goma a cikin su sun samu raunuka masu tsanani. Ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne da safiyar yau Juma'a kuma ta bazu cikin sauri a ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Sejong da ke cikin birnin Miryang, kimanin kilomita 300 daga birnin Seoul, babban birnin ƙasar. Ma'aikatan kashe gobaran sun kwashe kusan awa 2 kafin suka kashe wutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa da ƙasar Isra'ila da kuma Falastinu. Trump ya faɗi haka ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron kolin tattalin arziki na ƙasashen duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya zargi Falastinawa da rashin girmama Amurka, bayan da shugaban Falastinu Mahmoud Abbas ya ƙi ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Trump ya yi barazanar yanke taimako da Amurka take baiwa Falastinawa. Wani bangaren kudin taimakon ne ke zuwa kai tsaye a hannun hukumomin Falastinawa, yayin da kaso mai yawa ke zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin bada agaji da ke aiki a gurin. Idan aka kwatanta taimako da Amurka take baiwa Isra'ila a shekarar 2016 na dala biliyon 3 da miliyan 100 taimakon soji, kudin taimakon zai karu a shekarar 2019. Ba za a iya farashi a kan yanci da mutuncin wata al'umma ba. Jiya Alhamis ne jakadan Falastinawa na Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansour ya yi wannan furucin a New York. Ya ce ba za su girgiza ko za su girgiza da irin barazana ko tsoratarwa da kuma muguwar niyya da ake musu, kuma ya ce ya kamata duk wani mai son zaman lafiya da son adalci da kuma bin dokokin ƙasa da ƙasa ya yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa. Mansour ya yi waɗannan kalaman ne a wani zaman da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a kan Gabas da Tsakiya.
Amurka ta yi kira ga Turkiyya ta rage zaman tankiya ko fargaba da sojojinta ke aikatawa a Siriya, haka kuma ta mai da hankali akan yaƙi da nufin murƙushe ɗan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS, yayin da ake ƙara samun rashin yarda tsakanin ƙawayen junan biyu na ƙungiyar NATO. A halin yanzu ita kuma Turkiyya tana matsawa Amurka lamba ta daina ba mayaƙan Kurdawa taimako ko kuma ta fuskanci kasarar haɗuwa da sojojin Turkiyya da suke cikin Siriya. Hulɗar Amurka da Turkiyya ta fara tsami, inda ƙasashen biyu ke taƙaddama akan bayanin da kowa ya yi game da zantawa ta wayar tarho da shugabannin Amurka da na Turkiyya suka ranar Laraba da zimmar kawo ƙarshen tashin hankali da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Turkiyya ke haddasawa a Siriya.
Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. Jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar da dalla-dallan bayani a kan abin da ta kira daftari na yin da wajewa da bakin haure wadda za ta tura zuwa ga majalisun ƙasar, a su amince ko kuma su yi watsi da shi. matasa miliyan guda da 800 da ke zaune a nan Amurka wanda iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna kananan yara da ake kiransu dreamers. Samun ƴancin su zai zama abu mawuyaci tare da wasu ka'idoji. Waɗannan mutane da suke karkashin dokan nan da ke kare mutanen da aka shigo da su Amurka tun suna kanana na daka. Da wasu da ke da irin wannan matsayi a cikin ƙasar zai ɗauke su shekaru 10-12 kafin su zama 'yan ƙasa. Bayan an tabbatar da suna aiki kuma sun samu ilimi, kana kuma sun tabbatar da haloli na gari. Fadar White House tana fatar majalisar dattawan za ta jefa ƙuri'a akan daftarin a farkon sabon watan Janairu-Fabrairu. Kafin wa'adin ranar 8 da zai kawo ƙarshen amincewar majalisar da ta yi akan ƙudurin kashe kuɗaɗen gwamnati. A kasarin 'yan majalisa na ɓangaren jam'iyyar adawa ta Democrat da wasu 'yan jam'iyyar Republican na shugaban ƙasa sun ƙi amincewa da ƙada ƙuri'a a kan kasafin kuɗi ba tare da an cimma matsaya a kan bakin haure ba. Idan babu wata doka da za ta kare bakin haure da ke ƙarƙashin shirin daka nan zuwa watan Maris ko kuma 5 ga watan Maris, in ji wani jami'in gwamnatin da yake kashedi a jiya Alhamis, kuma ya ce za a ɗauke su baƙi marasa izinin zama. Don haka idan jami'an shige da fice suka kama su za su koma da su a ƙasarsu.
Jakadan Sudan ta Kudu a Rasha, Taylor Ringdeng, ya yi murabus jiya Alhamis cikin wata wasiƙar da ya aika wa shugaba Salva Kiir a wata hira da ya yi da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus. Deng ya tabbatar da murabus ɗin da ya yi, ya ce wasiƙar gaskiya ce, na karanta kuma na sanya hannu a kai. An naɗa Deng jakadan Sudan ta Kudu a Rasha a cikin shekarar 2014 bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta ƙi amince a naɗa shi muƙamin ministan shari'a. Deng ya ƙi ba da dalilin da suka kai ga yanke wannan shawara na ajiye aikinsa a birnin Moscow. Ya ce yana son ya ba da gudunmuwarsa ga zaman lafiyar Sudan ta Kudu a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wani sabon al'amari ya kunno kai a jihar Borno tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar da kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP kan mallakar wani gini a matsayin ofishin siyasa. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Daura da ƙarin bayani.
Wannan gini da ake kira fulin biya silima da ta daɗe a hannun 'ya'yan jam'iyyun siyasa daban-daban wanda ga bisani jam'iyyar APC mai mulki suka karbi hayan wannan gini a matsayin ofishinsu har wani lokaci, wanda daga baya-baya kuma jam'iyyar PDP ta ce ta kama hayar wannan wuri har ma ta so ma canza wa wannan gini fenti zuwa launin jam'iyyar PDP. Ana cikin wannan aiki ne dai jami'an tsaro suka dakatar da aikin, da wanda kuma daga bisani gwamnatin jihar daga ƙarƙashin jam'iyyar APC ta sa gareta ta ruguza wannan gini da sunan cewa ta biya kuɗin wannan gini kuma tana ƙoƙarin gina makarantar Islamiyya ne. Sai dai babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda Alhaji Muhammad Imam da ya kasance tsohon shugaban ƙaramar hukumar birnin Maiduguri kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC kafin ya canza sheka zuwa jam'iyyar PDP ya ce ya riga da ya kama wannan gini haya. Alhaji Muhammad Imam ɗin da ya min ƙarin haske ta wani tarho.
Wai ba wai campaign office dina ne na yi ba, wurin mun ba da shi ma PDP suna ta secretariat na Maiduguri Metropolitan Council. Muna nan cikin gazo a yi gyare-gyare sai muka ji gwamnatin jihar Borno a gargaɗi. Shin gashin sitima suka tura 'yan sanda suka zo suka kewaye wajen suka ce ma'aikatan da suke aiki yawon su bar wajen. Muka sa lauyoyin mu suka rubuta petition ba zato haka sai muka jira nan Sunday an zo an rusa wajen an so. Ba wani zance da suka yi gwamnatin Borno suka yi da masu wurin ba su sayar mu a Borno suka gama ba sai kuma suka je suka rusa wajen. Ba an tuntube su an ce za a biya wajen.
Haka.
Suka ce ba za su sayar ba. Suka ce sun riga sun ba wani wajen nan.
To ranka dai kamar wani mataki yanzu kai zaka ɗauka a hukumance?
Muna magana da lauyoyin mu tukunna.
Sai dai Alhaji Makintar Zarami da ya kasance sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC ya musanta wannan batu ta wayar tarho yana mai cewa.
Da can can ma ofis namu ne na idan ka je ka duba dama da logon APC a ciki komi da komi namu ne. To abun ya kasance na magana ne. Amma banda wajen ma akwai plan na state number wanda za su remodeling area akwai har wanda ya kama former work department. Kuma haida da na irin yara masu shaye-shaye da komi su. Kuma haka ba ne ba wai residential house bane gamanta kwace don wani dai akwayarin da karfi a ce ba zaba ne dai akwayarin a islamiya ne ke wanda garin da symbol of islam mai duburi
ba ku gama ba ai ma ciniki da su waɗannan magadan ba kuka rushe masu wuri ya gaske wannan batu yake
an yi ciniki an ba su gure su ba an yi ciniki an ba su gure su an ba matan ku
na kuma ita kokarin jin bangaren waɗannan magada da aka ce suke da mallakan wannan gida amma haƙana bai cimmarwa ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To madalla a gai da Haruna Dauda da wannan rahoto kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka
ai yan yara gumi na nake ci
ai yara gumi na nake ci
ka ji kallon guna san za fadi yake sha ta gumi na yake ci
ai yara gumi na nake ci
inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na ka kama roka na na zan ya sha ta mamma lo gumi na yake ci
ai yara gumi na nake ci
maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
idan dai kaga mutum bi sa mota kana ga su tura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
sai an sha wuya kan sha dadi kai yara gumi na nake ci
kai yara gumi na nake ci
sai an sha wuya kan sha dadi kai yara gumi na nake ci
kai yara gumi na nake
kama da zamanin na kawayen mu a kalnike ya wuna ya zan hanna haudoki na haukeke ina bin sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci
kai yara gumi na nake ci
kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole gariya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kai yara gumi na nake ci
kai yara gumi na nake ci
ani ma dodo gumi na nake ci
kai yara gumi na nake ci
gama wasu na opel sun zanna kan table sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
ina ga manomi ya tafi gona sare haki da jaran ici shi ma wannan gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
tuna da direba ma tukin mota mota an lamta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dare ba rana shi ma wannan gumi na yake ci
kai yara gumi na nake ci
ji ma su tire da na ta tire da su leka nan gun su leka nan gun shi ma wannan gumi na yake ci kaga mutun yana zanna tsaf kuma yayi nadi ya zanna hayya banka fara alkaba ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ji
wannan haka yake Allah ya ji kaman man shata har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka hukum muke cewa karfe 2:14 na dare ga shirin mu na gaba
ya sayan
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi shirinmu na yau ya samu bakuncin wata mace mai kamar maza wadda ita kuma farauta ce sana'arta Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Bari in ba malama Aisha Fili ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Da farko dai sunan Aisha Bakari Gombe. An haife ni a garin Gombe a jihar Adamawa, Najeriya. Na yi karatun Alkur'ani a Gombe, na yi makarantar boko kadan. Na yi kirafin da aiki kan dare amma ban karanta ba. Daga nan kuma na ci gaba da aikin da na samu iyaye na suna yi harbi. Mahar zare. Daga nan dai na ci gaba da wannan aiki har zuwa yau. Ina nan ina fasatawa da mutane in ana yi da dabbobi har yanzu ya zama abin ya koma kan boko har yanzu dai haka. Ina nan ina son aiki na har aka bani matsayin sarauniyar yakin bakan Adamawa. Sannan kuma ni ce Adamawa State Women Commander na jihar Adamawa.
Wato komandan mata kenan ta Maharba a jihar Adamawa.
Komandan mata ta Maharba a jihar Adamawa.
Kamar da kimanin shekara nawa kika fara wannan sana'ar taki ta harbi?
Eh to gaskiya wannan sana'a dai ni bazan iya kiyaye shekaru da nayi ba. Saboda ni ina ganin tun ban wuce shekara 8 a duniya ba na samu ana yi kuma nake yi tun ban san abin da nake yi ba. Har na girma na mallaki hankalin kaina har na fara fita da kaina ma da yan kananan yara har zuwa yanzu.
To malama Aisha ko kina da iyali?
Wallahi ina da aure miji na shine baban gida sarkin gida na Lami don Adamawa. Ai kuwa san Allah bai bani ba amma alhamdulillah na gode Allah tunda ya bar ni lafiya na kuma yan uwa na sun aiko.
Allah sarki. To shi ma mai gidan naki maharbi ne?
A'a, shi ba maharbi bane.
Amma kuma ya fahimci wannan sana'a da kike yi ta shiga dawa ko kina farauta?
Kwarai da gaske shi ya ba ni goyon baya a kan aiki na 100%. Don duk lokacin da na tashi zan tafi idan tafiya na ya zo duk wani abin da nake bukata. A wajen harbi zai kokari ya kawo mini shi kuma idan zan tafi zai yi addu'a Allah ya tsare ni.
To kamar yanzu idan za ku fita farauta. Da karfe nawa kuke fita kuma kamar da karfe nawa kuke dawowa?
Eto farautan daban-daban ne. Kaman farauta inda irin na dabbobi ne muka iya fita a kowane lokaci amma kuma mun fi son mu fita da dare.
Da daddare?
Da dare an fi ganin dabbobi.
To ba kwa jin tsoro kuma gashi kin ce kusan tun kina karama kika fara wannan sana'ar? Ba kwa jin tsoron kada wani abu ya same ku ko wata dabbar ta kai muku hari?
Eto lallai dabbobi akwai manyan dabbobi masu kai hari kuma a ƙananan ma akwai matashi masu kai hari. Amma dai alhamdulillah mun gode wa Allah. Tunda muke wannan aiki dai kan ban taɓa samun matsala akan aikin ba. Kuma a gaskiya ina samun nasarori sosai akan farautar nan da nake yi. Kuma ina jin daɗin ta. Amma matsala wanda ko wani dabba ya tsorata ni ko kuma ya ji ciwo ga gaskiya wannan Allah ya kare.
Watakan tun da kika fara wannan sana'a taki ta farauta baki taba samun wata dabba da ta gigi taki ko ta firgita miki rayuwa ba kenan?
Kwarai da gaske.
To ko menene sirrin haka?
Ni dai ba zan iya sanin wannan dalili ba. Da yake dai in dai ka tashi ka samu a gida ana yi ka dauka to ba zai hadu da wanda ya kije shi rana tsaka ba. Shi ne kawai dalili.
To kamar idan za ku tafi farautar nan da daddare akwai wata shiga ta musamman da kuke yi ko ku sanya wasu takalma tun da kin ga dare ne za ku shiga dawa kila akwai mace zai ko akwai kunamai haka akwai wata shiga ta musamman da kuke yi?
Akwai. Akwai shiga ta musamman da muke yi don akwai kayan mu na farauta wanda shi ne idan mun tashi da fiya ce muke dauka mu saka. Amma takalma kuma takalma ne irin za su ke sakawa shi kuma muke sakawa mu mata.
Su kayan na farauta wasu kaya ne na musamman aka yi su domin farauta?
Eh, bakakin kaya ne.
Ko menene bakakin kayan yake nufi?
Eh to mu dai ne sanin ne bakakin kayan suke nufi ba amma al'ada ne na maharbi ko a ina yake yana amfani da waɗannan kayan wasu a da da yake iyayen mutu da kayan saki suka yi amfani bakin saki. To a yanzu ko da yake taki yana da dan wahalar samu wasu mutuna da shi wasu kowa su da shi, amma kaman in ya ji kan kai ya dinkawa ko mai aiki da shi yadda yake so. Amma kaman ni har yanzu ina nan da kayan taki wanda mahaifina ya bar ni.
Ma sauraro, anan zamu dasa aya a shirin mu na yau. Ku kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan hirar. A madadin ita bakuwar tamu Aisha Bakari Gombi da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana tuhumar wanda ake zargi da harbi a makarantar da ke Kentucky da laifin kisa. Labarin ya ci gaba da cewa an tuhumi ɗalibin ɗan shekaru 15 da ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wata makarantar gaba da primary wacce ke Kentucky, wanda ya yi sanadiyar mutuwar yara matasa biyu da laifin kisa da kuma manyan laifukan cutarwa guda 12 a cewar jami'ai a ranar Talata da ta gabata. Mataimakin attorney na yankin Jason Donald ya ce an gabatar da ɗan bindigar wanda ba a bayyana sunansa ba a sakamakon kasancewarsa yaro a gaban kotu. Donald ya ce zai buƙaci a maida shari'ar zuwa kotun manya. A baya jami'ai sun ce za a tuhumi yaran da laifin kisa da kuma ƙoƙarin yin kisan. Amma Donald ya ce zai fi sauƙi a gabatar da laifukan na cutarwa da a tabbatar da su akan yunƙurin kisa kuma a yanke musu hukunci iri guda. Dalibai a makarantar ta gaba da primary a Benton sun bayyana tashin hankalin harbin kan mai uwa da wabin da bindiga a matsayin lamari mai kidimarwa da rudarwa, wanda ya sa su firgita da neman mafaka a ranar Talatar da ta gabata. Bailey Holt, ɗan shekaru 15, ta mutu a nan take. Christian Ryan Cobb, ɗan shekaru 15, ya mutu jim kaɗan bayan an kai shi asibiti a Nashville. Yara matasa 18 ne suka ji ciwuka a yamutsin, yayin da 14 daga cikinsu ciwukan na bindiga ne. Sai jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya bayyana lalansa mamaki yayin da ya nuna wa abokanansa cewa zai yi magana da Mueller. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya ba da sanarwar yana fatan yin magana da jami'an da ke aiki da mai bincike na musamman Robert Mueller. An rawaito Trump na cewa zan so in yi kuma zan so in yi hakan da wuri. Wannan zance ya faru ne a yayin zaman tattaunawa a bangaren yamma na fadar shugaban Amurka White House, inda manema labarai suka taru domin yin magana da manyan jami'ai domin tattaunawa kan batutuwan baki. Trump ya shiga mitin din inda ya fara magana kuma har ya shaidawa 'yan jaridu da su faɗi cewar shi ne ya faɗi hakan. Sai jaridar LA Times wacce ta rawaito labari mai taken an yanke wa Larry Nassar, tsohon likitan kungiyar 'yan wasan motsa jiki na Amurka, hukuncin ɗaurin shekaru 40 zuwa shekaru 175 a gidan yari sakamakon laifin cin zarafi ta hanyar lalata. Labarin ya ci gaba da cewa an ɗaura tsohon likitan kungiyar 'yan wasan motsa jiki na Olympic ɗin Amurka, Larry Nassar, shekaru 40 zuwa shekaru 175 a wani gagarumin rikicin lalata da cin zarafi da ya hargitsa harkokin wasanni a Amurka sakamakon lalata da ƙananan yara masu wasan motsa jiki. Hukuncin da aka yanke a kotun Michigan, wacce mai shari'a Rosemary Aquilina ta kwashe kwanaki tana sauraron bayanai cikin bacin rai da tashin hankali daga bakin mata kimanin 150, ciki har da waɗanda suka yi nasarar cin gasar Olympics ɗin, waɗanda suka fada cikin tarkon nasar. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To Nazir, a gaishe ka yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira wayoyinmu, kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum biyoyi, mai magana Ali Rab, kana gaishe babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance ga wasu jihohi guda biyu wanda suka sa dokar hana yiwu jihar Benue da jihar Taraba. Kuma constitution ɗin Najeriya ya ce jami'an tsaro a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar Najeriya suke duk wani mai ɗaura bel. To saboda haka su kuma jihohin nan sun ƙirƙiri 'yan banga a ƙarƙashin gwamnatocinsu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sauri ta magance wani abu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamu Arifata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. babbar matsalar Najeriya da gwamnatin Najeriya ita ce yadda aka bar tsofaffin barayin ƙasar nan suna yawo suna walawa ba tare da an kama su ba. Wannan ya haifar da sabbin barayi. Maganar tsaro a Najeriya alhamdulillahi yanzu mun daina jin fashe-fashen bumabumai a garuruwa kamar su Gombe, Port Harcourt, Damaturu, Jos, Maiduguri, Kano, Kaduna da Abujan Kanta. Alhamdulillahi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina miƙa ta'aziyata ga iyalan tsohon mai shari'a na Najeriya Dr. Tahir Mustapha game da rasuwarsa, kuma wannan babban rufi ne ga al'ummar jihar Jigawa da Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Magana Yusuf Bujuka mai laifin Kwalalo a jihar Kudu. To suna kira ga majalisar dattawa da kuma hukumar gidaje Najeriya. Na ji an sake kwankaɗowa wata dalolin kuɗi har dala 141 wanda ake tunanin NNPC sun yi wannan wadata da kuma an ajiye shi a wani banki. Saboda tunda Allah ya sa an gano wannan maguran kuɗin talakawa da zaran an gama bincike a ba wa talakawa aikin su a yau 'yan Najeriya aiki daga ƙarƙashin wannan gwamnati.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace ne kamar kuma ta Balija tana butare Najeriya. Hakika kamar yadda hukumar zaɓe ta shata jadawalin zaɓe, mu talakawa mun yi na'am da wannan jadawali na hukumar zaɓe, kuma ana son samun sauyi ne a kowane lokaci, ba wai za a bi tsari na da ba, tunda tsari na da ɗin ana gani yana da gurguwar tafiya. Hakika 'yan majalisu sun yi wannan abu ne domin ƙashin kansu ba don talakawa ba. Da fatan hukumar zaɓe za ta bar wannan abu a yadda ta shata jadawalin ta, mun amince kuma Allah ya kai 2019 mun zaɓe lafiya.
To madalla, mun gode ga wanda suka sami damar kira su, ban mana sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana sako mu kuma za mu yi kokarin sakawa. To kafin mu sallama ga babu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya alhamis cewa kila Amurka za ta sake shiga cikin ƙasashe 11 na ƙungiyar kawancin cinikayya na Trans-Pacific, inda har za ta samu amfani da yafi abin da take samu a baya lokacin da shugaba Barack Obama ya amince da hakan. Bayan Trump ya fidda Amurka cikin ƙungiyar, sauran ƙasashen da sun fara tattaunawa akan sake yi wa ƙungiyar na kasuwanci fasali ko kuma tsari suna kiran shi shirin yarjejeniyar kasuwanci mai inganci na Trans-Pacific. Ana ci gaba da tattaunawa akan sake tsarin shirin cinikayya tsakanin ƙasashen arewacin Amurka da ake kira NAFTA, wanda aka kafa shekaru 24 da suka shige, da yin kuma tattaunawa na baya-bayan nan a cikin makon nan daga Montreal na ƙasar Canada. Senator Trump bai nuna alamar ko zai fidda Amurka daga cikin wannan ƙungiyar ta NAFTA ba. A wani labarin kuma, lauyan fadar White House Ty Cobb ya sauya kalaman da shugaba Donald Trump ya yi na amincewa da yin magana bisa rantsuwa a gaban kwamitin binciken katsaladdar Rasha na Mala. Kalaman na Cobb ya bayyana ne a cikin labaran da jaridar New York Times ta buga a ranar Laraba. Ya ce shugaban a shirye yake ya gana da masu bincike na kwamitin Mala, amma shawarwarin da lauyan zai bashi za su yi masa jagoranci, in ji Cobb. Wani labari da muka samu na daga ƙasar Koriya ta Kudu na nuna cewa akalla mutane 33 ne suka mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a Koriya ta Kudu, kuma akwai yiwuwar ƙaruwar mutane da suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falastino. Trump ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron koli na tattalin arzikin ƙasashen duniya.
To madalla, a gaishe ka baba. Masu sauraron mu a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makirdeta na gabatarwa, sai kuma ci Bahiru Jodo ne wanda ya daidaita mana sauti, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Sarfili Hashim kuma da ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.